sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asubahin yau Alhamis, 7 ga watan Satumba shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To akalla mutane 16 aka kashe sannan wasu 28 kuma suka jakata a wani hari da Rasha ta kai a jiya Laraba a tsakiyar kasuwar birnin Kostyantinivka dake gabashin Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana birnin Kiev inda yake ziyarar kwanaki biyu. Wannan dai shine karan farko da shi da tawagarsa za su kwana a kasar. A jiya Laraba Amurka ta sanya takunkumi kan kwamandan rundunar sojan Sudan Abdulrahim Hamdan Dagalo bisa laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama da dakaransa suka aikata a yayin rikicin kasar.
Kanin labaran kenan. Bayan tabbatar da zaben Bola Ahmed Tinubu da kotun sauraron kararrakin zabe ta yi jiya a Najeriya, gwamnatin ta yi wa manyan jam'iyyun hamayya da suka shigar da tayin su zo a dama da su.
Muna kira ga abokan takararmu shi mai martaba Atiku Abubakar Wazirin Adamawa da shi Mr. Peter Obi su zo mu haɗa kai, mu haɗa ƙarfi da ƙarfe ceto al'umma.
Sai dai tuni jam'iyyun suka ce za su kalubalanci hukuncin bisa hujjar cewa
ba a yi yadda ya kamata ba, a ce kotu ta ce wa INEC ta ba da materials, INEC ba ta ba da ba, ya kotu za ta ce hukuma ta yi abu, ta ƙi yin abu.
Sannan kamar kowace ranar Alhamis, yau muna tafe da shirin domin iyali tare da Grace Alheri Audu. Amma duk kafin nan sai a gyara da zama a sauraron kashin farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Akalla mutane 16 aka kashe sannan wasu 28 kuma suka jakata a wani hari da Rasha ta kai a jiya Laraba a tsakiyar kasuwar birnin Kostyantinivka dake gabashin Ukraine, a cewar jami'an Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yayi Allah wadai da harin, inda yace harin ya taba wata kasuwa da shaguna da wani kantin saida magunguna a birnin mai masana'antu dake kusa da fagen daga a halin yanzu, mai tazarar kilomita 30 daga birnin Bakhmut, inda aka kwashe watanni ana gwabza kazaman fada. Wani bidiyo da aka sanya a shafin Telegram ya nuna fashewa mai ƙara da ta taba wani layi mai shaguna, inda aka ga mutane suna faduwa a ƙasa, wasu kuma suna gudun neman mafaka. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun bayyana harin a matsayin na makami mai linzami. Ministan harkokin cikin gida na Ukraine, Ihor Klimenko, ya sanya wasu hotuna da suka nuna ma'aikatan ceto na tono baraguzan gine-gine suna kwashe gawarwaki a cikin wata bakar jaka. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana birnin Kiev a wata ziyarar bazata da ya kai ta kwanaki biyu, wadda ita ce ziyararsa ta hudu zuwa Ukraine tun bayan da Rasha ta mamaye kasar a watan Fabrairun 2022. Wannan dai shine karan farko da shi da tawagarsa za su kwana a kasar. Blinken ya gana da ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba da prime ministan kasar Denis Shmyhal da kuma shugaban kasar Volodymyr Zelensky don jan abubuwan da suke bukata a ci gaba da kai farmakin ramuwa akan Rasha da kuma batun yanayin hunturu da ke tafe. Blinken ya kai masa albashir mai dadi yayin da ya sanar da karin tallafin dala biliyan 1 ga kasar daga Amurka. Jimlar kudin agajin a bangaren tsaro ta kama dala miliyan 175 da suka hada da karin makaman kariya ta sama da manyan bindigogi da makaman kariyar tankokin yaki da sauran kayan aiki. A jiya Laraba Amurka ta sanya takunkumi kan kwamandan rundunar sojan Sudan ta musamman Abdulrahim Hamdan Dagalo bisa laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama da dakaransa suka aikata a rikicin da aka kwashe watanni ana yi tsakanin bangarorin sojojin Sudan biyu. A cikin wata doguwar sanarwa da Baitul Malal Amurka ta fitar, ta ce ta sanyawa Abdulrahim takunkumi, wani babban kwamandan soja kuma dan uwan Muhammad Hamdan Dagalo wanda shine shugaban rundunar RSF, tana zargin sa da jagorantar wasu sojoji dake da alhakin aikata kisan kiyashi akan farar hula da kashe-kashen kabilanci da kuma cin zarafin lalata, kusan watanni biyar da suka wuce Sudan ta fada cikin yanayin rudani a lokacin da sabanin da aka dade ana samu tsakanin bangarorin sojan a karkashin jagorancin General Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakaran RSF ya tsananta har ya zama yaki. A cewar sanarwar ta jiya Laraba, an sanya takunkumin ne akan duk wasu kaddarori da kamfanoni mallakar Abdulrahim a Amurka. Wannan dai shine karan farko da aka sanyawa wani mutum takunkumi kuma Amurka ta bayyana shi ga jama'a tun bayan da rikicin kasar ya barke. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu daga birnin tarayya Abuja ta Najeriya. Inda kotun sauraron kararrakin zaɓe ta tabbatar da zaɓen Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kashin Shatima a zaɓen da aka gudanar a watan Fabrairu na wannan shekara. Ta kuma yi fatali da kararraki da jam'iyyar Labour da ɗan takarar ta Peter Obi da PDP da ɗan takarar ta Atiku Abubakar sai jam'iyyar APM tare da tabbatar da nasarar shugaba Bola Tinubu da mataimakinsa Kashin Shatima a zaɓen da aka gabata. Wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta halarci zaman kotun ga kuma rahoton da ta hada mana.
Mai shari'a Simon Tsammani ne ya ayyana hukuncin da kotun ta yanke inda ya ce biyo bayan nazari mai zurfi da tawagarsa ta yi akan kararrakin zaben guda uku da aka kawo gabanta. Kotun ta gano cewa dukkan korafe-korafen sun gaza kawo isassun hujjoji kuma daga bisani ya yi watsi da su tare da tabbatar da ayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin zababben shugaban Najeriya da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC ta yi a watan Fabrairu. Jam'iyyar PDP ta yi watsi da hukuncin da aka yi. Ita ma jam'iyyar Labour ta ce korar karatta na cike da ban damuwa musamman ma gani yadda tawagar lauyoyin mutum biyar na kotun ta gabatar da shari'ar kuma daga bisani ita ma ta yi watsi da hukuncin da take kallo a matsayin wanda ya saba wa hankali. Tun dai mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shattima ya nuna farin ciki da nasarar da suka samu a gaban kotun.
Abin da zan ce illa mu ka godiyar mu ga Allah bisa ga nasara da muka samu. Nasaran nan ba tamu ce kadai ba ta al'ummar Najeriya ce. A takeice abin da zan ce shine muna kira ga abokan takararmu shi mai martaba Atiku Abubakar Wazirin Adamawa da shi mai Peter Obi zo mu hada kai mu hada karfi da karfe a ceto al'umma. Lokacin siyasa ya wuce yanzu lokacin aiki a al'umma muka shigo. President Bola Ahmed Tinubu yana da cikakken niyya muga cewa mun tallafa al'umma mu yanayin da suke ciki. Mutum ne mai tausayi mutum ne mai imani kuma ina jaddada muku cewa insha Allah yanzu da batun court case ya wuce za mu yi gurgurdun karfinmu cewa mun share hawayen al'umma. Mun san al'umma suna cikin sanani amma ba da gangan aka shigo ba. Wannan matsala ce wanda ba yadda zamu yi ne. Mu wallahi akwai kyakkyawan niyya muga cewa mun tallafa al'umman mu kuma nan ba da dadewa ba insha Allah za a share hawayen al'umman mu.
A nata bangare yar gwagwarmaya kuma jigo a tafiyar jam'iyyar Labour da dan takarar shugaban kasar ta Aisha Yusuf ta ce
ai hukuncin din nan da akai mun riga mun ji shi da kamar yadda ake movie a ce an yi trailer. Kasar nan ne fa Najeriya gaba ɗayan mu muna cikin wahala. Ba a yadda ya kamata ba a ce kotu ta ce wa INEC ta bada materials INEC bata bada ba ya kotu za ta ce hukuma ta yi abu ta ki yin abu kuma maimako kotu ta ji abin irin reni ne aka yi musu amma ba su ji wannan ba. But at the end of the day akwai Supreme Court will keep going but the most important thing is that baɗin Najeriya da ya fi wani ɗan Najeriya gaba ɗayan mu ko kai mai kuɗi ne da wanda yake talaka Najeriya gaba ɗaya ƙasar nan namu ne. Ni kuma as far as I am concerned Aisha Yusuf Bola Ahmed Tinubu is not my president and he will never be my president.
Shugaban jam'iyyar APC mai mulki Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce
ato shiri na gaba shine za a ci gaba da mulki domin ci gaba da al'umma na Najeriya gabaki daya. Amma kamar yadda ka sani wata kila za su dauka kara zuwa kotun koli. To idan sun dauka kara zuwa kotun koli kin san dai mu dama a shirye muke wajen kare demokradiya.
Kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasar da ta yanke hukuncin ne bayan kwashi sama da sa'o'i 11 a ranar Laraba inda ta yi watsi da koke-koken jam'iyyar Allied People's Movement APM jam'iyyar PDP da ɗan takarar ta Atiku Abubakar da kuma koken jam'iyyar Labour da ɗan takarar ta na shugaban ƙasa Peter Obi. Idan ana iya tunawa tun bayan da Najeriya ta koma tsarin mulkin farar hula a shekarar 1999 kuma ta gudanar da zaɓe ƙarƙashin tsarin mulkin demokradiyya na farko tun bayan da sojoji suka karɓa mulkin ƙasar a shekarar 1993 ne ƙasar ke fama da zaɓuka masu cike da cece-kuce da kuma koke-koken da ke kaiwa gaban kotu. Kazalika Malika tun shekara 1999 aka fara salon shigar da karrakin zabe kamar yadda aka gani tsakanin Olufalai da Chief Olusegun Obasanjo bayan da Najeriya ta gudanar da zaben shugaban kasar ta na farko karkashin jamhuriya ta hudu a ranar 27 ga watan Fabrairun shekara 1999 wanda a lokacin Olusegun Obasanjo na jam'iyyar PDP ya samu nasara inda ya doke Olufalai kamar yadda INEC ta bayyana a waccan lokacin Jim Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Halima da wannan rahoton masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC ga Maryam da ke gaban labarin.
Wata tawagar 'yan kasuwa masu zaman kansu na Amurka sun bude wasu taruka a Afghanistan tare da jami'ai da takwarorin aikinsu na kasar a jiya Laraba a ganawa karan farko da jami'an kasar tun bayan da 'yan Taliban suka kwace mulki daga hannun gwamnatin da Amurka ta mara ma baya shekaru biyu da suka wuce. Jeffrey Greco, shugaban cibiyar kasuwancin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Afghanistan da ake kira AACC a takaice, shi ne ke jagorantar tawagar. Da yake jawabi a wani taron wakilan 'yan kasuwa da aka nuna ta talabijin a Kabul, wanda Greco da mataimakin Prime Minister harkokin tattalin arziki na Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, suka shirya, ya ce gwamnatin Amurka ta goyi bayan ziyarar. Wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya tabbatar da cewa wata tawaga da cibiyar kasuwancin Amurka a Afghanistan da wasu 'yan kasuwa sun je Kabul. A gefe guda kuma, ƙasar Pakistan ta faɗi cewa wata babbar ƙungiyar 'yan ta'adda ta afkawa wasu sansanonin jami'an tsaronta da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Afghanistan, lamarin da ya haifar da ƙazaman faɗan da ya yi sanadin mutuwar sojoji hudu da mahara 12. Harin da mayakan suka kai da sanyin safiyar jiya ya auna wasu sansanoni biyu na Pakistan a yankin iyakar Kalash mai tsaunuka da ke arewacin ƙasar. Wata sanarwa da rundunar sojan Pakistan ta fitar ta ce sojojinta sun daƙile harin, ta kuma bayyana cewa maharan na ɗauke da makaman zamani. Hakan na nufin mayakan sun tsallako iyaka ne daga Afghanistan. Ƙungiyar Tehrike Taliban Pakistan ko TTP a taƙaice da aka haramta ta ɗauki alhakin kai harin. Ƙungiyar ta ce mayakan ta sun yi wa sojojin Pakistan mummunar ɓarna, sun kuma kwace makamansu yayin da suka mamaye sansanonin. Rundunar sojan Pakistan ta ce a baya dakaranta sun gano ayyukan 'yan ta'adda da kuma yadda suka tattara a wasu yankuna akan iyakar Afghanistan da ke daura da yankin Kalash, kuma sun sanar da hukumomin Taliban na Afghanistan game da batun akan kari.
Madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da hankali ya karkata kan hukuncin da kotun sauraron kararrakin zabe ta yanke da ya tabbatar da zaben shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu a daidai lokacin da yake cika kwanaki 100 bisa karagar mulki, 'yan Najeriya na ci gaba da tsokaci dangane da kamun lodayen gwamnatin a cikin kwanaki 100 da ta yi bisa karagar mulki. A cikin hirarsu da wakilin mu a birnin Badun, fadar gwamnatin jihar Oyo Hassan Umar Tambuwal, waɗansu 'yan asalin arewacin Najeriya mazauna jihar sun bayyana inda suke so ganin shugaban kasar ya mai da hankali, tare da kira ga gwamnatin da ta yi gyara a inda aka samu koma baya cikin kwanaki 100 na farkon kafa gwamnatin.
Sunana Yemi, dan tsaron da na ga an kara wurin zafara wajen tashin hankalin na an dan samu cigaba nan dai na an ka samu cigaba, amma bayan nan sai dai komawa ba, dan yanzu dukkan Najeriya muna cikin wahala saboda cire tallafin man da an kai ammasu ba dan ra shiga, saboda haka muna cikin matsala, babu wani cigaba.
To yanzu ina kake son shugaba Tinubu ya mai da hankali?
Ya mai da hankali wajen sassafta kudin mai, ko kuma a dauki matakai wanda ya kamata a daina hitar da man namu na Najeriya, ya zan an mai da tallafi mu ke moye shi, kaga za a samu sassafcin rayuwa tunda ko ya ƙara kuɗi sanadiyar ƙarin mai.
To bayan wajen mai fa, me kake son kuma yin ma Najeriya da 'yan Najeriya?
Mu 'yan Najeriya gaba ɗaya muna son abu uku, kaga dai namba 1 dai bisa hanyar da muke neman abinci ya zama muna da hanyoyi masu kyau, namba 2 ya zama wutanmu baya ɗaukewa, na uku a gina lahiyar jikinmu, saboda in babu inda muka zuwa mu samu magani mu sha.
A cikin kwanaki 100 da shugaba Tinubu ya yi ba a samu sauyi ba?
Ko guda babu sauyi, ba dibi fannin lahiya ba, haka hanyoyi babu ko guda, wajen mutan babu, kaga muna cikin matsanancin rayuwa.
Yahuza gaskiya akwai matsaloli da yawa. Zangaren tsaron ma yanzu da kamar muna tsaron ya samu, to sai yanzu kuma abin da ya ji kawai sai a hankali, tunda bai hana dauki mutane ba a gidajensu. Gari ya waye mutane sai bace a kasuwa ba tsaro. Hanyoyi sun lalace a arewa, ba sa biyo hanyoyin da gwamnati ba abin su.
To wajen kayayyakin masarufi fa
nan ma gaskiya abu ya kara daidai sai a hankali. Sauka bara ana ganin mai 300, yanzu gashin mai ya koma har 600-650. Wani goma kaje 600 a shashi ma wani
wurin. Da a ce kaga Tinubu da idanunka, wace shawara zaka bashi?
Shawara da zan bashi gaskiya ya hakuri a duniyar al'amuran yanda mutane suka fuskanta yanzu. Matsalolin da ke ciki yanzu nan mai yayi kudin mai da mun gaskiya sifiri ya sauki.
Sarkin Wa Amanu Ibadan. Wajen hanyoyi gaskiya bai ci nasara ba. Don ba a buɗa mun hanyoyi ba, muna nan motoci na tawaduwa. Asibitoci ya ci nasara. Aikin gona mu can wajen mu asa arewa ta wajen gabas ga Sokoto. Gaskiya babu nasara. Don ana bala'i, ana muna kashe kashe.
To nan gefen Yarbawa da Ibo.
Ci nasara.
Ina addaidai Tinubu ya gyara.
Yanzu abinda addaidai ya aiki Sokoto dan fara. Katsina. Na addaidai muna aiki.
A game da mi.
A game da barayin ga. Eh samu matakai tsaro a samuna.
Sunana dan ne tuwon zan. Dake akin yalla lokacin gwamnati Ibadan. Wannan mulki na kwana 100 dai mun samu ci gaba ta wani bangare. Ta wani bangaren kuma gaskiya ba samu ci gaba ba. Bangaren da muka samu ci gaba shine bangaren wutan nefa. Ya fi da ana dan samun ta kwana 1 kwana 2 amma bangaren man fetur gaskiya tsakari ga Allah ba ci gaba muka samu ba, mun samu ci ba 100%. Domin kayan masarufi gaba ɗaya kowanne ya yi tsada. Kaga mota ma da muke haka kana zuwa arewa ta yi tsada. Abincin da muke saya yanzu ya yi tsada. Hatta duk wani abu da ka saya yanzu ba magana sauki. Kin zamani gashi nan muna dan saya mi noman yanzu ya gagar saboda ba takin zamani.
An gaida Hassan Umar Tambuwal. Masu haruka da Ashafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoiwa. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin rawar da ministoci mata da aka rantsa a Najeriya za su iya takawa a daga matsayin yan uwansu mata da kuma bude kofa ga waɗansu. Bakin da muka gayyata sun bayyana matakan da ɗaiɗaikun mata za su iya ɗauka na inganta rayuwarsu. Ga jagorar tattaunawar Zainab Babaji.
To a Hajiya Rashida, da yake kina aiki da mata musamman a na cikin karkara, kuma wannan sabuwar gwamnati ta zo da batutuwa masu inganci da take so domin ta haɓaka wato bangaren mata, amma wurin da kike akwai na san mata manoma, akwai mata yan kasuwa, akwai mata masu tallan nono. Idan kika tafi kasuwannin gefe-gefe wato ƙauyukan nan, zaki ga matan Fulani su ma gadan-gadan sun shiga kasuwanci wato domin su tallafa ma kansu da iyalansu. Menene su matan nan karan kansu ya kamata su yi, maimakon a ce ma sun jira tallafin gwamnati ne, me ya kamata su yi domin su taimaka ma iyalansu?
Alhamdulillah, wa'innan mata abin da ya kamata, akwai sana'o'i da dama da ake koyawa mata, kamar yadda na faɗa ɗazu. Akwai irin su koyar da skill acquisitions, wanda ba zan aka suka zo aka dan koya musu wa'innan abun, sai in aka dan taimake su da dan jarurruka kadan, kamar yadda idan mun koya wa'innan abubuwa haka, to ranan graduation zaki ga wata tayi abin da ma sai kin yi mamaki. Zaki ga wata ne tayi sabulu, tayi man shafawa Vaseline, tayi cream, ta dan yi su spices na tea, dan ya jujjuka haka. Sannan aka je gefan su catering, zaki ga dan bones ne, donut, meat pie da su fish roll. To wannan a mafi kankancin jari idan aka samu aka tallafi matan nan, ba sai sun jira gwamnati su tazo ta yi musu ba.
Hajiya, yaya za a tallafa musu, yaya ne za a ba su kudaden wannan jari? Wani lokaci idan aka turo wayannan kudade daga sama, sai kiga kudin ya makale a wani guri. Akwai wani tsarin da kike ganin kamar ya kamata a sa domin idan an ce wannan za a kai ma waɗannan mata ne, ya kai kansu ba tare da an samu wani tsaiko ba?
Gaskiya da dama in aka ce ana ba su, in na shiga wasu guraren sai kiga sai su ce mana su ko amsan su ba sa kasan nan ne, ban sani ba. mu sai a ce ana baiwa mata abubuwa, amma mu bamu taba gani an bamu ba, ko mu bamu ji ana bamu ba, in kin ga rayuwar su ma abin tausayi. To amma me wata ma in kika point din kika ce mata wance ana so a dauki nauyin karatun ki, zaki jace ba ta so, amma ita dan jarinta da kasuwa da gona da dan kasuwancin ta, to akwai abu da dan kafa shine irin wannan. Idan aka ce wa matan nan za a koya muku sana'o'i kaza, to idan an zo an koya muku, ke nawa ne abin da kika dan koya? To za a zo sai a baki ke ma mu ga wani lokaci ko nan da wata uku ko wata biyu ki dawo da abin nan mu ga yaya kike, kina ci gaba ko kuma ba kya yi? A'a, to za a dubi irin ku kansu na irin wa'innan abubuwan kenan. Ta wannan guri ne wannan sako duk zai bi duk ƙauyukan da ake bukata. Ta wannan koyar da sana'a ana gamawa, sai a ce ranar graduation sai a babba su abin da da a ba su, kuma za a dauka kowace abin da ta ga an yi ita wanda suka bar kamar wa'innan commissiononi za su gani, kuma da su zo wannan guri, sannan kuma da su ga an ba wa matan nan ko ba a ba su ba. Amma in ba daga ta nan ba, duk wani abin da za a baiwa mata har ga Allah Aunty Zainab baya isa gare su.
To idan cikin matsaloli na mata da muka tattauna a nan, kina ganin kamar ta ina ne su ma maza za su tallafa su fahimci cewa kila waɗansu matan suna tunkaho da wani takama na cewa su ma suna so su zama kamar maza, amma yawancin matan nan ba su da wannan, su dai suna neman abinda za su tallafa ma rayuwansu ne da 'ya'yansu. Wani kira zaki ma mata masu maza domin su fahimci cewa mata fa abokan zama ne, mata kuma mataimaka ne?
Kaman yadda gaskiya muke shiga gurare, maza sun fahimce mu sosai a irin wa'innan abun, wanda maza da dama sun saka mu matansu su ce min in je meeting da wannan aiki da muke yi, har ga Allah aiki ne na taimakon mata da kai da kayuka da kuma 'ya'yanmu. To ta wannan gurin dan in mun je kaman aikin mu na zaman lafiya ne, akwai wayar da kan mata da muke yi, muna wayar musu da kai da dama, kuma muna wayarwa matasa su ma kai da dama. Matasa irin akwai bani yan shayi-shayi, to yanzu gaskiya mun samu, zan iya ce miki mun samu 75% saukin wannan abu da muke gani, kuma maza sun nuna mana gaskiya yardan irin wannan abubuwa da muke. To sai su ce mana, to ai ya kamata kuma ku dan tallafa wa matan mu, ku kai ku kanmu ga gwamnati su dan taimaka wa matan mu su samu abin yi a cikin gida, har ga Allah an samu nasarorin wannan da dama ba ɗaya ba ba biyu ba.
To na gode madam Hannatu, barin karasa kanki. Kina ganin kaman ta ina maza su ma za su tallafa ma mata domin a samu wato waraka, a samu fahimtar juna fiye game da matsalolin mata, ta yadda za a rage cin zarafi, ta yadda maza za su dauki nawayan da yake rataya wuyansu, mata su ma su dauki nasu, ta yadda za a samu ƴaƴa masu tasowa, wato mu samu kaman society kenan, kuma mu samu iyali, mu samu mutane waɗanda za su kawo ci gaba a ƙasar nan.
Kira na ga maza shine mu koma littafi mai sarki, mu duba yadda Allah ya yi halittarsa tun daga farko. Ya halicci namiji, sai ya halicci mace, kuma ya ga cewa bai kamata namiji ya zauna shi kadai ba, shi yasa ya halicci mace domin ta taimaka masa. To idan an baka mai taimako, me ya kamata ka yi da mai taimakon? Ba ka daraja ta ba, ka kuma biya bukatun ta ba? Mun san cewa abubuwa sun yi wahala, dole ne mata su taimaka, amma ya kamata maza su gane inda sun tsaya da mata, cewa mace mataimakiya ce, ba ita ce za ta dauki nauyin komai da komai a gida ba. Idan maza sun gane wannan, za su ba mace matsayin ta gida, sun san cewa za ta taimaka ne ko ba haka ba, domin a ci gaba tare. Sannan tambaya da dazu kika yi wa ita ƴar uwa, cewa ta yaya ne mata za su samu wayannan taimako da muke kira ga gwamnati? Zai yi kyau mata su samu kansu a kungiyoyi. Idan sun sami kansu a kungiyoyi, duk taimakon da ta zo, domin in kin tsaya ke kaɗai zai yi wahala taimako ya same ki, amma in kin haɗa kai da sauran mata a kungiya, ko mu ce a unions, ko wasu kungiyoyi dai da mata suke sawa, in taimako ya zo zai zo ga kowanne a cikin wannan kungiya, kowa zai samu. Amma idan ba mu haɗa kai ba, zai yi wahala mu samu biyan bukata. So ina kira ga maza su bi darajar Allah, su bi darajar mata, su biya musu bukata, domin komai zai je daidai. Allah bai yi kuskure a cikin abin da ya yi ba. Idan an bi matake da Allah ya sa mana, ga naku maza, ga naku mata, komai zai tafi daidai.
To ina irin matan nan masu tinkaho, masu cika da batsewa, su nuna cewa namiji fa ba komai bane, ko da mazan ko ba su, su za su iya rayuwarsu.
To wayannan mata na san ba za a rasa su ba, amma ina kira gare su, su ma su duba yadda halita yake. Ai sifar mu ba daidai bane da maza. An za mu buga kirji sai dai mu buga kawai na burga, amma in karfi ne ba mu kai su karfi ba. Amma na san cewa yes, Allah ya ba mu ilimi, ya ba mu hikima, za mu iya yin komai, amma kowa ya dauki matsayinsa. Mace ki nasu, ke mace ce, ke mata mikiya ce, ki yi abin da ya dace da matsayinki. Ubangiji zai ji dadi da ke, iyalinki ma za su ji dadi da ke, society ma za ta ji dadi. Gashi ba manta da mu ba, ana kan ba mata matsayi. Nan gaba za a ba mu fiye da haka. Idan mun playing card namu da kyau.
To abinda lokaci ya bamu damar ka muku kenan yau. Nan kuma za mu yi sallama da bakin namu. Rashida Usman Yahaya, shugabar kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata a karamar hukumar Basa a jihar Plateau, da kuma Hannatu Dushu da ke aiki da ma'aikatar sadarwa da watsa labarai ta jiha. Sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Kada ku manta ku tare shirin kallabi ranar Lahadi da karfe 9:30 na yamma. Shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori da dama da mata ba su san da su ba. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawa, da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin. A madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na intanet VOA Hausa .com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke.
To lalle dai kan masu sauraro, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, akalla mutane 16 aka kashe, sannan wasu 28 kuma suka jikkata a wani hari da rashi ta kai a jiya Laraba a tsakiyar kasuwar birnin Kostyantinivka da ke gabashin Ukraine, a cewar jami'an Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da harin, inda ya ce harin ya taɓa wata kasuwa da shaguna da wani kantin sai da magunguna a birnin mai masana'antu da ke kusa da fagen daga a halin yanzu, mai tazara kilomita 30 daga birnin Bakhmut, inda aka kwashe watanni ana gwabza kazaman fada. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana birnin Kyiv a yanzu haka a wata ziyarar bazata da ya kai ta kwanaki biyu, wadda ita ce ziyarar sa ta hudu zuwa Ukraine tun bayan da Rasha ta mamaye kasar a watan Fabrairun shekarar 2022. Wannan dai shine karan farko da shi da tawagarsa za su kwana a cikin kasar. Blinken ya gana da ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba, da Prime Minister kasar Denis Shmyhal, da kuma shugaban kasar Volodymyr Zelensky, don jan abubuwan da suke bukata a ci gaba da kai farmakin ramuwa akan Rasha da kuma batun yanayin hunturu da ke tafe. A jiya Laraba, Amurka ta sanya takunkumi kan kwamandan rundunar sojan Sudan ta musamman Abdulrahim Hamdan Dagalo bisa laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama da dakaransa suka aikata a rikicin da aka kwashe watanni ana yi a ƙasar tsakanin ɓangarorin sojan Sudan. A cikin wata doguwar sanarwa da Baitul Malal Amurka ta fitar, ta ce ta sanya wa Abdulrahim takunkumi, wani babban kwamandan soja kuma ɗan uwan Muhammad Hamdan Dagalo, wanda shine shugaban rundunar RSF, tana zarginsa da jagorantar wasu sojoji da ke da alhakin aikata kisan kiyashi akan farar hula da kashe-kashen kabilanci da kuma cin zarafin lalata. Kusan watanni 5 da suka wuce, Sudan ta fada cikin yanayin rudani a lokacin da sabanin da aka dade ana samu tsakanin bangaren sojojin a karkashin jagorancin General Abdel Fattah al-Burhan da kuma dakaran RSF ya tsananta har ya koma yaki.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 7 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu kuwa madadin Maryam Dauda da ta karanto labaran duniya, sai producer namu Dada Bilawe, sai kuma injiniyan namu na yanzu Mr. Jonah. Hawo sharbi ki muku, fatan alheri, sai an jima ku.